بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس عشرين غواتن جمادى الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 3 ga watan October 1996 ash-shaykh al-imam abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da sauran al'umman musulmi baki daya yace wa naqulu mu ahli sunna muna cewa innal qur'ana kalamullah qur'ani magana Allah ne ghaira makhluqin qur'ani ba halitta Allah bane ainihin wato daga cikin halittu shi alqur'ani magana Allah ne ba shi daga cikin halittu na Allah madaukakin sarki domin magana sifa ce ta zati tunda Allah madaukakin sarki ya zama yayi magana da ainihin alqur'ani to alqur'ani din ya zama ainihin magana shi ya zama siffar zatin shi dan haka bai halatta a ainihin siffanta Allah madaukakin sarki da cewa ainihin wato alqur'ani din ba magana shi bace sai dai halitta ce cikin halittun shi وان من قال بخلق القران فهو كافر يace duk wanda yace qur'ani halitta ce cikin halittun Allah ya zama kafiri mun fahimci wannan da kyau ko wani dinu bi anna Allah ta'ala yura fil akhirah kada amanta cewa abul hasan al ash'ari yana kawo bayanin aqidojin mu ne nan a dunkule zai zo yayi sharhin su daya bayan daya dan haka kamar yadda yake kawo su a dunkule anan haka muke fadin su muna fassara su bayanai kadan kadan muke yi kawai sai an zo wurin da zai bayani daya bayan daya to zamu bayani din daya bayan daya insha Allah to idan muka zo matsalolin da Abul Hasan al-Ash'ari bai yi bayanin su a gaba daya bayan daya ba to sune za a dan tattauna maganganu akan su insha Allah to dan haka yace wal dinu bi anna Allah ta'ala yura fil akhirah mune wa Allah addini ma'ana yana cikin addinin da muke bautawa Allah da kuma aqidar mu cewa ana ganin Allah a lahira bil absari da idanuwa kama yura al-qamaru laylatal badri kamar yadda ake ganin farin wata ranar da ya kai kwana 14 ko kuma kwana 15 yarahu almu'minuna kama ja'ati riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu'minai za su ga Allah kamar yadda riwayoyi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun yadda da cewa ana ganin Allah kuma mu'minai ne suke ganin shi amma a ranar alkiyama wa naqulu kuma mu yana cikin aqidar mu muna cewa innal kafirina mahjubuna anhu idha ra'ahu almu'minuna fil janna kafirai za a kange su daga ganin Allah kafirai ba za su ga Allah ba a lokacin da mu'minai suka ga Allah din a cikin aljanna to a wannan lokacin su kafirai ba za su samu ganin Allah ba kama qala ta'ala kama ala azza wa jalla kama yadda Allah mai buwaya da daukaka yace kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubuna Allah yace tabbas haqiqa kafirai za a kange su a wannan rana ta alkiyama game da ganin ubangijin su ba za su samu ganin Allah ba suratul mutaffifuna aya ta 15 wa anna Musa alaihi salam sa'ala Allah azza wa jalla ru'yata fid dunya kuma annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya nemi Allah madaukakin sarki da ya bashi damar ganin shi a duniya wa anna Allah ta'ala tajalla lil jabali sai Allah ya bayyana ga dutsen da annabi Musa yake kan shi ko yake kusa da shi faj'alahu dakka sai Allah ya rugurguje wannan dutse saboda bayyana da ainihin ya ga wannan dutse din fa a'lama bidhalika Musa sai Allah ya sanar da annabi Musa da hanyar rugurguza wannan dutse annahu la yarahu fid dunya cewa annabi Musa ba zai iya ganin Allah a nan duniya ba annabi Musa ne yace ya ubangiji da ya jizance yayi dadi tsakanin shi da Allah sai yace ya ubangiji ka nuna min zatinka in ganka sai Allah yace fa innaka lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal sai dai kalli wannan dutse ma'ana dutsen dake kusa da shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani zan bayyana ga wannan dutse ya fi ka karfin jiki da iya jure wahala idan har wannan dutse ya iya daukar ainihin gani na to za ka gani to shine lokacin da Allah ya bayyana ga wannan dutse sai dutsen ya rugurguje ya zama gari to da wannan ne sai Allah ya nuna annabi Musa tunda dutsen nan ya kasa iya daukar gani na to kai ma raunin jikinka a nan duniya ba za ka iya gani na ba وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب يرتكبه من وألا الدين مو مسلمي أهل السنة da cewa ba za mu kafirta wani daga cikin musulmi masu kallon alƙibla yana yin sallah ba saboda wani zunubi daga cikin zunubai wanda ya aikata shi kazzina kamar zina don mutum yana zina mu ba za mu ce kafiri ba ne sai dai mu ce fasiki ne wassariqa da sata don mutum yana sata ba za mu ce shi ainihin kafiri ba ne sai dai a ce fasiki ne wa shurbul khamri da shan giya ba za mu kafirta wanda yake shan giya ba kama danat bidhalika alkhawariju kamar yadda khawarijawa suke yin addini khawarijawa suna kafirtar da mashayin giya da mazinaci da wanda yake sata da wanda yake liwati da duk wanda yake aikata wani sabo daga cikin sabon Allah wannan sabo koda bai kai shirka ba to mu ba haka addinin mu yake ba wa za'amat annahum kafiruna su khawarijawa suka riya cewa wai mazinata da mashaya giya da barayi dukkan su baki daya kafirai ne to ga sunan suna tare kwana suna wa'azozi da sunan malamai duk wanda yayi wani saban Allah sai suke wannan kafiri ne to waɗannan su ne khawarijawa to mu ba mai wa Allah addini da haka in har ka ji mun cewa na kafiri ne to ya tabbata kafiri din ne ta hanyar kafirci karara ko kuma shirka ko munafinci ko wani abu ya fitar da shi daga addinin musulunci bayan an tsayar da hujja akan shi amma ba za mu kafirta mutum kadai dan ya aikata wani sako cikin sabon Allah ba wana qulu muna cewa inna man amila kabiratan min hadhihi alkaba'iri mu muna cewa wanda dai ya aikata manyan zunubai daga cikin irin waɗannan manyan zunubai da muka lissafa misla zina kamar zina wassariqa da sata wa ma ashbahahuma da makamantansu mustahillan laha yana mai ganin halaccin su yana mai halatta cewa zina halalce shan giya halal ne sata halal ne duk irin waɗannan sabannin Allah yace halal ne ghayra mu'taqidin li tahrimiha yana ganin cewa waɗannan abubuwa ba haramun bane ma'ana bai kudurta cewa waɗannan abubuwa zina da shan giya haramun bane yace halal ne kana kafiran to yana cikin aqidar mu cewa wannan kafiri ne to bambancin mu da mu da mu'tazila ai da khawarijawa khawarijawa suka ce duk wanda ya zina ko shan giya ko wani sabo cikin sabannin Allah makamantan wannan ya zama kafiri kai tsaye mu'tazila su kuma suka ce yana manzilatun baina manzilataini ma'ana shi dai ba kafiri bane ba kuma musulmi bane to yana tsakatsaki amma a lahira fa to aqidarsu sai tai daya da su da khawarijawa a lahira mu'tazila da khawarijawa suka ce duk wanda ya mutu yana shan giya in ya shiga wuta har abadan abidi ne ya dawama to waɗannan aqidojin guda biyu da na mu'tazila masu cewa fasiki mashayin giya din nan ba ma'ana yana manzila bainal manzilataini ba za a ce fasiki ba ba za a ce musulmi ba ba za a ce mumini ba sai a ce yana wani gida na tsakiya tsakanin gidan imani da gidan kafirci khawarija kuma suka ce kai tsaye kafiri ne amma dukkan su gaba ɗaya suka ce gobe kiyama wannan zai dawama a wuta to mu aqidan mu ba haka take ba mu aqidan mu shine dan ka sha giya ko kai zina ko kai sata ko kai wani laifi cikin laifuffuka waɗanda ba su kai shirka ko kafirci ko munafunci ba sai a ce ka zama fajiri ka zama fasiki amma baka kai ga kafiri ba a ranar gobe alkiyama kuma al'amarin ka yana hannun Allah in yaso ya gafarta maka ya gafarta maka in kuma yaso ya maka azaba ya maka gargadan wannan laifi sannan daga baya ya fitar da kai daga cikin wuta kai tsaye ko kuma ya sa annabin shi cikin annabawa ya fitar da kai ko wani mala'ika ko wani bawan Allah to mu wannan ita ce aqidar mu ta saba wa ta khawarija ta saba wa ta mu'tazila ta saba wa ta yan shi'a ta saba wa ta qadariyya da jahmiya da mu'attila da mushabbiha duk gaba daya waɗannan batattu ne baki daya aqidar mu aqida ce ta salafus salih ita ce aqida annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi dan haka sai mu ce wa naqulu innal islam awsa'u minal iman sai muke cewa musulunci yafi imani yalwata ma'ana duk wanda yazo yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana mai sanada ma'anar wannan kalma ta shahada wannan sai mu ce ya zama musulmi amma ba za a ce ya zama mu'mini ba dan haka imani ya takura akan wasu ma'anoni wanda yake musulunci shi ya yalwata dan haka cikin aqidar mu muke cewa musulunci yafi imani yalwata domin walaysa kullu muslimin walaysa kullu islamin imanan ba kowanne musulunci ne zai zama imani ba dama addinin musulunci yana da matakai guda uku al-islamu al-imanu al-ihsanu. Al-islamu musulunci yana da rukunai biyar, su ne kalimar shahada, sallah, azumi, zakka, hajji. Sa'annan sai imani, mataki na biyu kenan, shi kuma ka yadda da Allah, ka yadda da ranar lahira, da littattafan Allah, da manzannin Allah, da mala'iku, da kuma ainihin ranar lahira. Sannan ka yadda da kaddara mai kyanta, mai dadinta da mara dadinta. Wannan imani kenan. Sai mataki na uku shine ihsani, ma'ana ka bautawa Allah da wancan musuluncin naka, da wancan imanin naka, ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah, kamar Allah yana ganin ka, domin in kai baka ganin shi, shi yana ganin ka. To idan ka kai wannan matakin, sai a ce sunanka musulmi, sunanka mu'mini, sunanka muhsini. Amma in ka taka matakin musulunci kawai, ayyuka na gaɓoɓi, kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, hajji, kana yin waɗannan, sai a ce kai musulmi ne. To don haka ba dukkanin musulmi ne ake cewa mu'mini ba, kamar yadda ba dukkan mu'mini ne ake cewa muhsini ba. Amma dukkan inda mu'mini yake musulmi ne, dukkan inda muhsini yake musulmi ne kuma mu'mini ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan bayani kenan akan aqidar mu. Wani dini bi anna Allah ta'ala yuqallibul quluba, kuma mune wa Allah addini da cewa mun yadda cewa Allah madaukakin sarki yana juya zukatan bayan Allah. Wa anna al-quluba bayna isba'aini min bayna asbu'aini min asabi'ir rahman, kuma mun yadda cewa dukkan zukatan bayan Allah suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah wanda yake mai rahama. Wannan ya zo a cikin hadisi, annabi ya ce yatsun bayan Allah suna ainihin wato tsakanin zukatan bayan Allah suna tsakanin yatsu biyu na Allah mai rahama, don haka Allah yana juya su yadda yake so. To wannan hadisi ya nuna mana ashe zukata din suna cikin iko da mallaka Allah, sai da Allah ya sarrafa su. Sannan wannan hadisi ya nuna mana yana daga cikin sifofin Allah cewa Allah yana da yatsu. Don me? Don gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. To amma yatsun nan ba za mu ce iri kaza ba, kamar yadda kuma ba za mu ce ƙarya ne ba yatsu ba, kamar yadda kuma ba za mu yi tawili mu ce a'a kaza ake nufi ba yatsu ba, sai mu ce yatsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. Hadisi ya zo akan haka a cikin Sahih Muslim a lamba hadisi na 2654 a cikin babin qadar. Sa'annan har wa yau al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi akan haka a cikin mujalladi na 2, shafi na 168 da shafi na 173. Haka Ibn Majah ya ruwaito hadisi akan haka a lamba hadisi na 3834. Haka nan al-Imam Tirmidhi a cikin lamba hadisi na 2141. Haka al-Imam Ahmad ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 na littafin shi al-Musnad, shafi na 302 da shafi na 315. Haka dai al-Imam Tirmidhi ya sake fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 3517. Har wa yau al-Imam Ahmad ya sake fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 a shafi na 251. Ainihin wato a cikin hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda, lamba hadisi na 302 da kuma lamba hadisi na 315. Wannan duk hadisi ya tabbata akan haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zukatan bayan Allah suna tsakanin yatsun Allah ne guda biyu, Allah yana juya su kuma yadda ya so. To wannan yana cikin aqidar mu, mun yadda Allah ke juya zukata kuma mun yadda Allah yana da yatsu. Wa annahu subhanahu yada'u as-samawati ala asbu'in wal ardina ala asbu'in, kuma mu dinnan mun yadda cewa Allah madaukakin sarki zai sanya sammai baki ɗayan su akan yatsan shi kwaya ɗaya, kasai gaba ɗayan su zai sanya su akan yatsan shi kwaya ɗaya. Duk mun yadda da haka, yaya al'amarin yake? Mun yadda dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Dan haka Sheikh Abul Hasan yace kama ja'atir riwayatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, duk mun yadda da waɗannan abubuwa kamar yadda riwayoyi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, min ghairi takyifin, ba tare da kaifantawa ba, ba tare da cewa ya tsun Allah din iri kaza bane, kwatankwacin su kaza, a'a yadda annabi ya faɗi cewa Allah yana da yatsu kuma zai sanya sammai gaba ɗayan su guda bakwai akan yatsun shi kwaya ɗaya, kasai guda bakwai akan yatsun shi kwaya ɗaya, sannan zukatan bayan Allah yana juya su a tsakankanin yatsun shi. To mun yadda da nassin yadda yake kawai, ba za mu ce iri kaza ko iri kaza ba, yadda yazo haka muka yadda. Hadisi ya zo akan haka a cikin Sahih al-Bukhari, ka duba Fathul Bari mujalladi na 13 shafi na 335, da shafi na 336 da shafi na 369 da shafi na 397 a cikin ainihin kitabut tauhid har wa yau ka sake duba sahih al-bukhari dai ka duba fatih al-bari mujalladi na 8 shafi na 423 dadin dadawa ka duba sahih muslim a cikin lamba hadisi na 2786 sa'annan kuma ka sake duba ainihin sunan at-tirmidhi a cikin lamba hadisi na 3236 da kuma lamba hadisi na 3238 ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan to mun yadda da haka ba tare da mun ƙaryata ba ba tare da kuma mun ƙetare iyaka wajen siffanta Allah da wata siffa ta shi ba yadda nasin manzon Allah yazo haka muke daukan shi kai tsaye wa nudinu bi Allah nunzila ahadan min ahli at-tauhid wal mutamassikin bil imani jannatan wala naran mune wa Allah addini mu musulmi ahli sunna da cewa ba za mu ce wani daga cikin masu tauhidi waɗanda suke riko da imani to ba za mu ce wani dan aljanna bane ko wani dan wuta bane mun fahimci wannan wani ya yadda da tauhidi yana riko da imani to kai tsaye ba za mu ce wani dan aljanna bane kai tsaye kuma ba za mu ce wani dan wuta bane illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil janna sai wanda manzon Allah ya washe da cewa dan aljanna ne mun fahimci wannan da kyau ko mu ba ma sayar da aljanna sam ba ma sayarwa ba ma sayar da mabudan aljanna ba ma nuna wani mu ce wani dan aljanna ne sai dai manzon Allah ne ya ce wani ne dan aljanna wa narjul jannata lil muzinbina kuma masu saban Allah mu ne musu fatan su ma su samu aljanna domin me Allah yana cewa wa rahmatī wasi'at kulli shay'in tunda ba shirka suke yi ba sabo ne suke yi wanda bai kai matsayin shirka ba ana fatar Allah madaukakin sarki zai musu rahama su samu aljanna to mune musu fatan aljanna wa naqafu alaihim an yakunu bin nari mu'azzabina amma mune musu tsoran kar su zama sun sha azaba wuta saboda ainihin saban su ma'ana mu muna tsakanin fatar musu rahama Allah da kuma tsorar musu ainihin azaba Allah kai tsaye ba za mu ga kana shan giya mu ce wani dan wuta bane ba kuma za mu ce wani kai tsaye dan aljanna bane a in ga ga kana sabo sai a ce ana fatan Allah ya maka rahama ka samu aljanna kamar yadda ake jiye maka tsoran azaba Allah saboda wannan sabo da kake wannan ita ce aqidar mu game da masu saban Allah wa naqulu inna Allah azza wa jalla yukhrij qauman minan nar ba'da an intahishu bi shafa'ati muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma mu muna cewa Allah mai buwaya da daukaka zai fitar da wasu mutane daga wuta bayan sun kone sun yi baki sitik a cikin wuta to Allah zai fitar da su daga wuta din saboda ne saboda ceton da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi musu ma'ana mun yadda da cewa musulmin da tsautsayi na zunubin su ya kai su wuta to in Allah ya kona su gargadan zunubin su in bai nufe su da rahama kai tsaye ba to mun yadda cewa annabi Muhammad zai cece su muna masu yadda da ceton annabi tasdiqan lima ja'at bihi riwayatu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda mun gaggata riwayoyi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah zai ceto za a zo malam zai yi bayanin waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya akan ceto dan haka yanzu fa muna bayyana aqidar mu ne a dunkula kawai amma malam zai zo zai fassale su qur'ani da hadisi da kuma mai da martani ga ƴan qadariyya da ƴan shi'a da jahmiya da duk waɗannan karkatattu da batattu waɗanda suka ƙaryata waɗannan abubuwa amma yanzu muna bayyana muku aqidojin mu ne dan haka sai a fahimta duk wani zindiki da zaka ji ya tashi ya ce ai ga aqidar su wani wannan makaryaci sunan shi makiyin Allah me fada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari game da mu irin mu da kanmu sai ka zo ka karkade kunnan ka ji aqidar mu da kanmu muke fadi ba ma tsoran kowa ya gane ko kowa ya ji aqidar mu kuma abinda muke fadi dinnan haka yake cikin zuciyar mu dan haka ba ma gargada ba ma shakka ba kokwanto abinda muke fadi din kai tsaye muke fadi kasa da ya dauka a aje shi har abadan abidina wannan ita ce aqidar mu kadai ba duk wata aqida da ta saba wannan da muke bayyanawa sunan ta bata sunan ta karkacewa kuma har kiyama ta tashi ba mu yadda da ita ba kuma ba ma roƙon Allah mu mutu akan wata aqida sabanin wannan insha Allah dan haka mun yadda cewa annabi zai ceto idan ka ji wasu sun ce annabi ba zai ceto ba ka ji wani zindiki ya tashi a masallacin juma'a ne ko na idi ne ko a filin wa'azi ya ce ai suwana din nan da suke da awa kaza tare suke da suwana da suka ce ba za a yi ceto ba sai ka ce ƙarya kake kai zindiki ne sun yi karatu sun ce za a yi ceto annabi zai yi ceto waliyai za su yi ceto mala'iku za su yi ceto qur'ani zai ceto bayin Allah zai ceto azumi ma wannan da ake na ramadan zai yi ceto to dan me zaka zo kai zaka iya bayyana mana aqida su bayan sun bayyana aqida su dan haka duk wanda ya taso yana da awata aqidar salaf ahlus sunna in ya zan yana da bakin jini sai yayi bayani akan aqidar shi shi yasa abul hasan al-ash'ari ya rubuta wannan littafi al-ibanatu an usulid diyana al-imam at-tahawi ya rubuta aqidatu at-tahawiyya aka samu al-imam al-maqdisi shi ma ya rubuta ibnu qudada al-maqdisi ya rubuta Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi shi ma ya rubuta nashi sannan aka zo aka samu al-Imam Abdul Rahman al-Sabuni ya rubuta Ibn Taymiyyah ya rubuta nashi sannan aka zo aka samu Muhammad ibn Abdul Wahhab shi ma ya rubuta aqida wanda ya bayani akan aqida shi daya bayan daya to mu yanzu kafin mu zo ga rubuta tamu shi yasa muke karanto aqidojin malaman da suka gabata mu sanya su a cassette mu bayyana wa jama'a su ji da kunnuwansu ita ce aqidar mu sannan muna roƙon Allah ya bamu dama da sarari mu zauna mu ma mu rubuta aqidar mu mai sharhinta a cikin cassette da Hausa da duk abin da ya kamata mu ce mu ce komai daren da dawo ne zai ce ai an tarza mu wasu masu aqida kaza 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 sai ya ce a ai ga littafin su da suka rubuta duk abin da zaka faɗi kaga shikenan shi yasa yau duniyar musulunci duk abin da zaka bude baki ka ce aqida Ibnu Taymiyyah kenan sai ya ce ai yana da littafi akan wannan matsala a dauko a gani maganar ka za a dauka kai makiyin Ibnu Taymiyyah ko maganar Ibnu Taymiyyah da ya rubuta da alƙalamin shi sai a dau maganar Ibnu Taymiyyah da ya rubuta da alƙalamin shi to haka duk malaman da suka taso suna da awa akan sunna sai sun yi bakin jini kuma abun mamaki zai ka samu wai cikin waɗanda ke cewa ahlus sunna sune suke musu sharri wai dai dan suna yin wata bid'a an ce ba daidai bane ma'ana wai kowa ba zai kowa ya zama wa addinin musulunci dala da gauran dutse ba zai yadda a faɗi gaskiya akan shi ba abinda yake so in aka zo wurin karatu a ce wane da wane da wane kafiri ne fasikai ne shi kuma a ce mishi san barka kai ne musulmi kai ne dan aljanna kuma shi ma yana da bid'a yana da shirka a cikin al'amarin shi to dan me ba za a bayyana ba ku bar alqur'ani ya bayyana gaskiya to kuma malamai masu fassarar qur'ani su ma su bayyana gaskiya qur'ani da ya tashi akwai suratul mu'minuna akwai suratul munafiquna akwai suratul kafiruna akwai suratul nisa'i akwai suratul ibrahima babu abin da ba a bayyana a qur'ani ba duk wanda ya saba kowane ne qur'ani zai bi ta kanshi mun fahimta ko mas'ala ta tabi'a ta faru ga haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama makahu yazo zai koyi addinin wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi ya kauda kai ba dan ya wulakanta shi ba dan yana harin wasu manyan kafirai in suka musulunta sun fi wannan makaho amfani in suka musulunta kadai abin da ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tabi'a ce ta gashi amma sai da Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka sai da Allah ya bayyana wa annabi cewa ba kai daidai ba dan me zaka murtuke fuska ka bada baya dan makaho ya zo maka ka sani ko cewa shine ma zai shiryu wadannan ba shiryayyu bane to shi yasa duk sanda wannan makaho yazo sai manzo Allah yake ku buda mushi wuri ya matso taho ka tambaye abin da kake so marhaban biman atabani fihi rabbi yace mara balale da wanda ya ja ubangiji na ya zarge ni wannan kuskuren tabi'a ne ya faru a cikin tabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah mutum ne dan haka abubuwa na tabi'a yana yi yana cin abinci yana shan abin sha yana shiga kasuwa yana noma yana kiyo yana bacci yana gengede duk waɗannan abubuwa na tabi'a ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mantuwa to a tabi'ance sai ya fahimci waɗannan gaggan kafirai in aka samu suka shiga addinin musulunci ai sun fi wannan makaho wanda yake shi ma ta kanshi yake yi to wannan abin da yayi sai zama Allah bai ji dadin wannan abu ba sai da Allah yake abasa wata wallahi sai da Allah ya zargi annabi shi yasa shi da kanshi annabi yake cewa marhaban biman atabani fihi rabbi maraba lale da wanda ya ja mini ubangiji na ya zarge ni ashe har annabi idan qur'ani ya nuna mishi ga abin da ya kamata yayi amma bai ba annabi zai bayyana wa duniya a cikin alqur'ani to dan menene ku dan an bayyana bid'ar da kuke ko shirkar da kuke sai ku ji zafi akan haka sai ku yi wa ɗan uwa ahlus sunna jafa'i haka ake yi mun fahimci wannan dan haka dole ne in gaskiya ta zo ku bari a bayyana ta akan kowa ko kuna so ko ba ku so ko ku mutu ko ku yi rai ko ku rugurguza kanku duk ma abin da za ku yi sai an bayyana gaskiya fa mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kun ji aqidar mukin nan game da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana da ceto iri iri fa afilin alqiyama akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai wa al'umma baki daya wannan da kafirai da musulmi da kowa shine na azo ayi hisabi din dan ne don a samu ainihin aiwa mutane a sallama mutane a zo ayi masa hisabi in ma wuta zaka je ka je wuta in aljanna zaka ka je aljanna to annabi kadai ya isa wannan ceton mun fahimta ko to ash-shafa'atul uzma kenan sannan akwai ceto da zai wakawin shi Abu Talib Abu Huraira ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ko zaka amfanar da kawunka Abu Talib saboda dauki fadi da ya rinka yi da kai manzo Allah yace dama na san cewa babu wanda zai min tambaya irin wannan in ba kai ba ya Abu Huraira manzo Allah yace eh Allah madaukakin sarki ya nuna mini Abu Talib a wuta amma na jawo shi saboda ceto da Allah ya bani na aje shi a gefen ainihin wuta din an sa mishi takalma na wuta wutar ba ta cin shi ko misalin zarratin slippers kawai aka sa mishi na wuta amma saboda bala'in waɗannan azabar da ke jikin slippers din kunya shi ta narke tana ta farfasa daga sama yace to shine mafi saukin wanda Allah zai saukakawa azabar wuta saboda albarkar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sai sun riga sun shiga wuta din sun komo sannan Allah zai bada izini ga annabi annabi ya je ya fitar da su to da irin wannan da ma makamantan su wadanda zamu zo ni bayani akwai babi akan ceto musamman a wannan littafi to di yana cikin aqidar mu mun yadda cewa ceto gaskiya ne kuma duk wanda yake ceto ba gaskiya bane sunan shi batacce halakakke Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ma yace idan aka yi wa mutum bayani game da ceto cikin alqur'ani da sunna ya karyata yace ya zama kafiri idan da safe ne sai a bashi zuwa rana ta fadi da saura raka'a daya idan bai dawo ya tuba ba za a kashe shi irtidadan ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai likafani ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba ba za a ce Allah ya ji kanshi ba sa'annan kuma bai halatta musulmi waɗanda suke da dangantaka jini gare shi su gaje shi ba domin mai don ya mutu kafiri murtaddi saboda kadai yayi musun ceto mun fahimci wannan da kyau ku to dan haka aqidar mu kenan game da ceto wannan hadisi al-imam البخاري يا فتد عينهم حديثي دنگني da ceto ka duba Fathu al-Bari mujalladi na 13 shafi na 395 zuwa 397 a cikin kitab at-tauhid har wa yau ka duba mujalladi na 13 shafi na 332 har wa yau mujalladi na 13 shafi na 398 har wa yau ka duba mujalladi na 8 shafi na 122 to sai kuma al-Imam Muslim ya fitar da hadisi akan cewa annabi zai ceto a cikin lamba hadisi na 193 haka Bukhari ya sake fitar da hadisin a cikin mujalladi na 6 na Fathul Bari shafi na 264 zuwa 265 al-Imam Muslim ma har ya fitar da hadisi a cikin hadisi na 194 a cikin Kitabul Iman cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto haka al-Imam Bukhari ya fitar da wannan a cikin mujalladi na 13 na Fathul Bari shafi na 367 zuwa 371 cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ceto wannan ita ce aqidar mu game da ceto mun yadda da shi gaskiya ne kuma annabi zai da sauran bayin Allah da mala'iku da abubuwan da muka lissafa a baya mun fahimci wannan da kyau ko to kaji wannan ita ce aqidar mu daga bakin mu bakin da baya shakkar ya faɗi abin da ke cikin zuciya ko da mai zargi da mai surutu zai faɗi abin da zai faɗi saboda bakin ya san abin da yake faɗi tabbas ne bai da shakka akai Allah ya shiryar da mu to al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari yace wa nu'minu bi azab al-qabr kuma mun yi imani da cewa azab al-qabr gaskiya ce azab al-qabr gaskiya ce za a yi ta ga kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah da mushrikai da majusawa da waɗanda suke munafikai ne da mushrikai duk sun shigo cikin azab al-qabr mun fahimci wannan da kyau ko mun yadda cewa azab al-qabr gaskiya ce za a zo a ware babi musamman game da ainihin azab al-qabr sa'annan azabar kabari din ta tabbata ainihin a cikin hadisai kuma akwai waɗanda suke fasikai ne su ma azabar kabari za ta riske su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Bukhari al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in ya idar da sallah asuba sai ya juyo ya tambayi jama'a jama'a cikin ku yau akwai wanda ya mafarki idan suka ce sun yi sai annabi ya fassara musu kowa a fassara mishi zamu zo zamu magana akan mafarki da fassarar mafarki a cikin wannan littafi dan aqidar mu muke bayyanawa kuma mas'alan mafarki da kake gani duk mafarki da ka gani in kai shi kakka sake ta fa iska akwai fassarar shi mas'alar da muka samu shine ba a san alkitabu wa sunna ba balle a iya fassara mafarki littafai ne aka rubuta na karerai da tatsuniya amma ba da haka ba duk mafarkin da kai yana da fassara akwai malaman da kuma sun san fassarar shi sai za ku tashi ku yi karatu kafin mas'ala kuma ta fito matasa suna karatu za a zo nan gaba ana fassara mafarki kuma yadda sunna ta ce nan ma an ba ku karatu ba za kuma ku ce ga abokanci ya zo ku fa bala'i ya same ku tunda za ku zauna ba karatu mun fahimci wannan bala'i ya afko muku za ku zauna waɗannan na karatu ku kuma kun daina karatu kuma ku ne recommended ulama ku ne kawai wai aka yarda cewa malamai saboda ne abin rasmiyan ne in dai an rubuce ne to ku ne malamai kun iya malanta ba ku iya malanta ba karatun Bible ma kuke mutane da larabci tunda dai ku ne dai aka yarda malamai to ku ne amma in ba ku tashi kun yi karatu ba to wallahi ba za ku gushe ba kullun Quran kwatsa tana fado muku kanku yanne don kullun za a zo a kawo sunna ko kuma ba ku santa ba ba ku taba jin labarin ta ba kuma ga nadi ga katar rawani ga sanda ga malafa kai ne malami kuma baka san komai da jahili ne da kai da fassan anguwar ku da addinin ku daya mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka za a zo za a yi magana a cikin wannan littafi malam zai zo zai ce mun yadda kuma muna inganta mafi yawancin mafarkai kuma muna cewa dukkan inda kaga mafarki yana da fassara dan fodiyo a cikin ihya'us sunna yake yana daga cikin bid'a da Hausawa suke a ƙasa Hausa idan ba Hausa ya mafarki shi ya wuce ba ya zuwa a fassara mishi yace wannan bid'a ce muharrama Allah shiryar da mu ai ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a din ki mun fahimci wannan ko to saboda haka kun ji wannan a takaicen takaitawa kenan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yace yau akwai wanda ya mafarki sai jama'a suka yi shiru ba wanda yake nan sai annabi yace to ni yau na yi mafarki ina kwance sai daga wasu mutane biyu sun zo sun dauke ni suka ce mu tafi nace ina za a suka ce kai dai mu tafi mana nace to suka tafa ni gaba muka tafi muna cikin tafiya sai muka zo sai ma ga wani mutum a kwance ga kuma wani a tsaye akan shi sai ya dauko wata katuwar marmara ko dutse ya rusa mishi aka sai wannan marmara ta tsalle ta fada gefe guda kan wannan mutum ya tarwatse gefe guda wancan mutum sai ya koma ya dauko wancan dutse kafin ya dawo kan wannan na kwance kuma ya gama haduwa sai ya sake rusa mishi haka nace me wannan kuma suka ce mu tafi mu tafi mu tafi yace sai muka tafi yace muna tafiya sai naga kuma wani mutum gashi can a cikin kogi ne na jini jazir in yayi yunkuri zai fito ga wani mutum kuma a gefen kogin a hannun shi da duwatsu ya tara su kuma a gaban shi sai ya wurga mishi wannan dutse shi kuma sai ya hadiye in ya hadiye sai kuma ya koma sai ya sake tahowa sai wannan mutum ya sake daukan dutsen ya wurga mai nace me kenan kuma wannan suka ce kai dai mu tafi yace muka ci gaba da tafiya har muka kai muka je muka samu wasu mutane a cikin wani gini kamar tanda ta waina amma kuma aka san tandar waina don tandar waina kasanta tsokakke sama da fadi amma wannan sama tsokakke kasa kuma da fadi yace a ciki akwai maza da mata tsirara idan aka gasa su zafi da azaba wuta in yi musu yawa sai su rinka zullukowa ta gefe da gefe na wannan tanda sai kuma a rinka bubbuga su ana komawa da su nace waɗannan kuma fa aka ce mu tafi mu tafi yace muka tafi can sai suka dauke ni sai muka je sai muka ga wani gini gida kyakkyawa nace wannan gida fa suka ce mu tafi kai dai muna tafiya kuma sai naga wani mutum dogo haka kusa da shi da wata doguwar bishiya da ɗan yara ƙanana haka yana ta karantar da su karatu muka wuce kuma sai naga wani gida kyakkyawa yafi wancan na farko kyau to shikenan duk da muka gama wannan kyakkyawa sai kuma suka juya suka ce to Allah ya ba mu alheri sai nace a ku saurara daren nan kun kewaya da ni wuri kaza nayi tambaya ba ku bani amsa ba ai ya cancanta da yanzu kafin mu rabu ku fassara min tukuna duk wannan a cikin mafarki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake to shine sai suka ce wannan mutum da ka gani a kwance ana buga mishi dutse dutsen ya tsalle kanshi ya ragargaje wannan mutumin da Allah ya bashi karatun alqur'ani ne amma in dare sai ya kwanta ya ta bacci baya tashi ya karanta alqur'ani azabar da za a yi mai a kabari kenan ka iya karatu ko qul huwallahu ka iya ka shiga cikin wannan nassin qul huwallahu ka tashi ka biya ta in ba haka ba ka ji bala'in da zaka hadu da shi a kabari wannan bala'in fa yanzu wasu sun hadu da shi a kabari kai ne yanzu kake da damar ka jara amma su yanzu gudu ya kare musu to ya kamata kai nazari yanzu nan ka iya akalla fatiha da qul huwallahu ka shiga cikin wannan amma in baka iya komai na alqur'ani ba to shikenan ana fatan da baka shiga cikin wannan ba don an samu sahabin da har fatiha ya kasa haddacewa to azabar mutumin da ya iya karatun alqur'ani kenan da daddare baya karatun shi da rana kuma baya aiki da shi. Mutumin da ka gani a cikin kogin jini ko ana jefa mishi dutse yana haɗiyewa, shi kuma wannan maciyin riba ne, azabar da za a rinka mishi kenan har a tashi alkiyama a cikin kabari. Ya bada bashin naira 10 zuwa rana kaza, ranar ta yi an ce babu hali ka yi haƙuri, ya ce a'a sai dai a ƙara ran da za a biya shi naira 12, da haka har bashi ya ninka ya tafi, wannan ya ci riba kenan. Mun fahimci wannan ko? Ko kuma ribal fadli, wannan ribal nafi'a ko ribal fadli, kana da jarhula yana da farahula, kai sha'awar tashi yayi sha'awar ta kafiye ku mu sanye, shine ribal fadli. Kana da bulugul maram yana da minhajul muslim, sai ka ce to ni ina buƙatar minhajul muslim, kai kuma kana buƙatar wannan, to ni canji, wannan shi ake kira ribal fadli. Don ɗaya ya fi ɗaya daraja, sai dai ai ciniki, ma'ana cinikin da ake cewa trade by barter, cinikin ba nikanwa baka gishiri, shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba, cinikin maguzanci ne. An fahimci wannan da kyau ko? To wannan riba ce, to duk mai cin riba to kun ji ƙarshen shi tun annan kabari kenan, kafin a tafi ranar alkiyama. To sa'an nan mutumin nan da ka gani shi kuma mutanen da ka gani cikin tandan nan ana soya su, in azaba ta musu yawa suna zulluƙowa, waɗannan mazinata kenan, maza da mata sakamakon su kenan, mazan su da matan su abinda za a rinka musu kenan, ana soya su a cikin kabari har kiyama ta tashi, irin azaba da za a yi musu kenan. To sa'an nan wannan gida kyakkyawa da ka gani, wannan gida ne na dukkan muminai, gidan gandu kenan, kowa yana da nashi, amma kuma akwai gidan gandu wanda kowa yana da tarayya a kai, to wannan shine ka gani. Wannan mutum da ka gani dogo, to wannan shine ainihin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waɗannan ƴaƴa da ka gani ƙanana, ƴaƴan muminai ne waɗanda idan suka mutu din nan ba su balaga ba, su ake tattarawa, Annabi Ibrahim yake karantar da su a aljanna. Sa'annan wannan bishiya da ka gani ita ce sidratul muntaha, magariyar tikewa, babu wata halitta da ta taɓa geta wannan ainihin bishiya, duk cikin halittun Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril ya ɗauki Annabi Muhammad ya goya a bayan shi, duk duniyar nan waye ya taɓa hawa bayan mala'ika Jibril? Wane ne ya taɓa hawa buraka din nan, wannan dabba wadda ainihin iya gudunta iya inda ainihin idan ta yi tike nan za ta saki kafarta, haka take gudu. Ta ɗauki manzon Allah tun daga Ka'aba sai da ta kai shi Baitul Maqdis, manzon Allah ya kama dabba shi ya ɗaure, aka tattaro duk annabawa da manzanni tun daga farkon duniyar nan har zuwa Annabi Isa, Allah ya raya su, manzon Allah ya musu sallah. Abu ɗaya Allah yake son ya tambaye su kawai, amma sai da aka tayar da dukkan annabawa, shine me was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu. Abinda ake son ka tambayi waɗannan annabawa gaba daya, ka ga ne musulmanci, su sun yi aikin annabta kafin kai, shin mun sanya musu wani Allah suna bautawa bayan Allah mai rahama? Ka tambaye su, dukkansu suka ce a'a, ma'ana kai ma bai halatta kai shirka ba. Shirka ita ce mafi munin abu, amma kuma ita ce abinda mutane ba su san ayi magana an zo karatu ko wa'azi. To mu kam har mu mutu da ikon Allah, duk cikin minti 10 ko minti 15 ko minti 30 ko awa ɗaya da zani, dole fa sai an saka maganar shirka. Karatun zai maka daɗi, zai maka zafi, zaka mutu, zaka yi hijira, ka ba anguwar, haka za mu ci gaba da karatun mu har ran da Allah zai daura mu insha Allah. Sai mun yi maganar shirka da bid'a da sunna da tauhidi da aqida, sai an yi maganar mai kaza kafiri ne, mai kaza mu'mini ne, mai kaza fasiki ne, mai kaza fajiri ne, mai kaza shine mu'mini ahli sunna, mai yin kaza kuma dan bid'a ne. Dan in ba a bayani irin haka mutane ba za su gyaru ba fa. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan wuri ya daure taguwan nan tashi, shine ya dauke ya daure wannan buraka tashi, malaika Jibril ya goya shi a doran bayan shi, shine ya tafi da shi sama ta daya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta hudu, sai da duk suna ga sunan waɗannan annabawa Allah ya riga ya tattara su har ya koma da su, ya ga wannan wane ne, wannan aiwana ne, wannan wane ne, wannan simara ba a gaisuwa, sai da ya je sama ta bakwai inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa. Manzo Allah yake naga wata koriyar darduma a wurin, yace saboda kanta yanzu ba zan iya kamanta ta ba ma, kanta yafi karfin a kamanta ta. To wannan magariyar daga zuwa gindinta, sai malaika Jibril ya sauke Annabi Muhammad ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa lahu maqamun ma'lum, kowa da ka gani cikin mu to yana da iya inda aka tsaye da shi, mu iyakar mu kenan. Amma kai dan gaban goshin Allah ne, Allah ya ce ka wuce za ku gana. Ko annabi Ibrahim bai taba wuce wannan wurin ba, annabi ya samu wannan darajar shi kadai. Aka je aka karbo waɗannan salloli guda 50, aka dawo annabi Musa ya ce koma a rage, sai da aka dawo da su guda 5. Dukkan ibadoji gaba ɗaya a nan ƙasa mala'ika Jibril ya taho ya kawo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sallah sai da aka shallake duk wata halitta aka je aka karbo ta. Aka zo wannan sallar ta annabi ake kake cewa ijina dungun kuturu, wallahi in kai wasa sai ka zama kuturun wuta. Wannan sallar sai da aka shallake duk halitta baki daya aka je aka karbo ta. Manzo Allah ya zo ya haye kan minbari sama yana yin ta yace kowa ya gani, sallu kama ra'aytumuni usalli. In baka yi wannan sallar ba, baka shiga cikin waqimus salata ba har abada, baka yi sallah ba. Shi yasa duk malamin da zai yaudare ka ai in kai irin wannan tayi a wannan hadisi, babu hadisi to wannan maguzanci ne ba za mu yi ba kawai. Amma wallahi in ba haka ba za ka daina dariƙa kuma ka shiga atraqat turuq. Mun fahimci wannan ko? Ka daina dariƙar tijaniya kuma ka je ka shiga dariƙar jahannama. To dan haka sai kai hankali, duk wanda zai yaudare ka ku yi hankali. Sabon karatu sai ya fito, sabon karatu a ce annabi ya ce ka je sabon karatu, sai mu ce wallahi kai kana son ka ga mu ga addinin maguzanci ne, ban yarda da kai ba. Kawo mana naka tsohon karatun ka ce daga annabi. A to wai sai ai ƙarirayin banza a jawo hadisan ƙarya, hadisan na ƙarya ma da suke jawo tunda sun san ba gaskiya ba a takharijin su a ce littafi kaza, sai ta kawo mutane tatsuniya da hayaniya da bankaura da Bible kawai dan an fassare shi da Larabci, mutane suna bauta Allah da ƙarya. To manzo Allah ya je karbo waɗannan salloli aka zo aka yi su. To shine wannan gida da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya gani bayan an wuce wannan ainihin a gida na farko, aka ce wannan gidanka ne. To dama daidai kofar wannan gida aka tsaya ana wannan tattaunawa shi da waɗannan mutane, sai yace to ku banna in shiga gida na mana, sai suka ce a da sauran ƴan kwanaki kaɗan in kai haƙuri zaka zo ka shiga. Yace to ni kun ji na mafarkin kuma kun ji fassarar shi. To duk mafarki yana da fassara, dan haka ku tashi ku yi karatu. Akwai malamai na sunna sun san fassarar duk mafarkin da kai dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito yake mafarki ya kasu kashi uku. Akwai mafarki ru'ya min ar-Rahman, abubuwa zaka gani na farin ciki da annashuwa sai ka gansu kai mafarki, wannan Allah mai rahama ya saukar maka. In gari ya waye ka godewa Allah, duk masoyinka in ka gani ka bashi labari ai wani jiya ba dama nayi mafarki naga tasa kudi nake kai, dama ba abinda ake so kake ne ka gana ta tasa kudi, jiya tasa kudi naga ina tai. To kai mafarki kana tasa kudi, ko na ganna a wata sabuwar mota ko helicopter ko jirgin sama ko na ganna ina aikin hajji, duk wannan mafarki na alkhairi, ko kuma ma ni naga manzon Allah a mafarki, duk yana faruwa haka. Mun fahimci wannan ko? Sannan annabi yace akwai ru'ya minash shaitan, mafarkin da shaitan ne zai danno maka shi. Kaga wani abun tsoro, kaga wani bakin mutum ya zo ya zauna gaban ka, ko kaga wata halitta ta baka tsoro, wannan manzon Allah yace ru'ya minash shaitan. Idan kaga haka ta faru tun farko kai ka jawo kanka, saboda manzon Allah ya bada maganin faruwar haka. Idan zaka kwanta bacci kai alwala, ka karanta ayatul kursi, ka karanta amanar rasulu, ka ainihin karanta qul huwallahu da falaq da nasi, da qul huwallahu da falaq da nasi, kowace zaka yi ta kafa uku uku ne, sai ka ainihin shafa a jikinka duk gaba daya. Amma amanar rasulu da ayatul kursi su kadai zaka karanta su. Manzo Allah yake duk wanda yake haka za a rubuta mishi ladar kamar ya kwana wannan dare yana karatun qur'ani, kuma za a kawo wani mala'ika ya rinka gadin shi har gari ya waye. Sannan ka zo kai addu'a. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito ta sahihi ya ce bismillah wa ba'tu jandi allahumma ighfir li dhanbi wa akhfi shaytani wa fukkari hani waj'alni fil nadiy al-a'la, da sunan Allah nake kwantar da barin jikina, Allah ka gafarta zunubaina, Allah ka sauke min duk wata wahala da nauyi da bashi dake kaina, ya Allah ka dauki raina ka hada ni da manyan manyan bayin Allah halittu daga cikin halittunka. Me yafi wannan alheri? Kai wannan addu'a a daren yau kaga bi iznillahi ba ka ba mugun mafarki. To mafarki kashi na biyu kenan. To amma in kai sakaci baka yi wannan addu'ar ba mafarkin ya faru fa, manzo Allah bai fushi da kai ba, har yanzu manzo Allah na kaunarka, sai yake in kai mugun mafarki ya tsorata ka, to abin da ya ja maka dai baka yi waɗannan ka'idoji ba. To amma manzo Allah har yanzu bai maka jafa'i ba, yace kana farkawa sai ka wai ga barinka na hagu, kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa. Ina ma da ka iya cikakken ta'awuzi ya fi falala da karewa daga shaitan, shine a'udhu billahi as-sami'il alim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه فيك توفى هجونك قوة نتعوذي كي الإمام الترمذي يرويت ولا الإمام البخاري يرويت حديثي أكا مغانا توفى ور أما سيدا وانت تعوذي إمام الترمذي يفتدشي دكان في إسنادين صحيحي من فهمت ولا نتعوكو تسنى النبي يجي كارك غايا وقوة نيني ko matarka ko uwarka ko wa kaka gaya wa mugun mafarki kenan sai dai in ka samu wanda zai maka fassara to shine za ka gaya wa amma ba da labari kawai ne taya ka jimami ko kuma yayi maka wani abu a sai dai in fassara maka zai to mafarki kashi na biyu kenan mafarki kashi na uku annabi ya ce hadisun nafsi dama akwai wani abu dake damunka a rai kana kwanciya a bacci sai ga wannan abin ya zo maka kana neman aure sai ka tafi sai ka je ka ga manyan alhazai sun zo da motoci masu girma da riguna da suna tarbawa yaran gida sababbin kuɗi kai kuma tunda kake baka taɓa bata naira 50 ba sai ka zo da zanzaro kana ƙarya da hankici kana duk ba magana to sai kai mafarki ai gashi ma an daura aure dama ka karaya a wannan daren saboda ka ji tadi kaga alama ka karaya din kuma sai kai mafarkin an kifar da kai kaga hadisin nafsi kenan wannan mafarki shine abghasu ahlami ban kaira ne da shirme abinda ke damunka ne zo maka a rai to abinda ma'aiki ya faɗi kenan dangane da mafarki sai mun zo wurin bayani akan mafarki za a tattauna mas'alar insha Allah to mun yadda cewa azabar kabari din gaskiya ce wa bil haudi mun yadda da cewa tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a al imamu abul hasan al ash'ari bai yi cikakken bayani ba bayan wannan kalma kawai abinda ya faɗi kenan yace mun yadda da tafki to da farko yadda da tafkin annabi dai dole ne saboda tafkin yana daga cikin abin da yake a koye shi yasa Allah yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi wannan qur'ani babu shakka a cikin shi hudan lil muttaqina shiriya ne ga duk masu tsoron Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke imani da abin da yake a koye kadai tunda Allah ya bada labari manzo Allah ya bada labari sun yi imani to waɗannan mutane ƙarshe Allah madaukakin sarki yace ulaika humul muflihuna sune masu samun aljanna ranar alkiyama su kadai za su rabautu to gaibu ne shi ainihin abin da yake tafki din ba wanda ya taba ganin tafkin to amma tunda Allah ya bada labarin mu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya bada labarin cewa yana da tafki to wajibi mun yi imani da shi shi yasa yana cikin aqida mun yadda cewa akwai tafki din sannan sai bayanin yadda tafkin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim cewa ma'aiki yace tafkin shi kamar fadin daga Madina ne zuwa kasar Sana'a Yemen kamar yanzu kace daga Lagos zuwa Maiduguri kai dan Najeriya zaka fahimta haka tafkin tafki ne gashi nan saboda al'ummar shi zasu kewaye suna sha ba za a yi turere ne ba kuma kaga tafkin tafki ne wannan misali muka yi to har wa yau ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ruwa kamar hasken shi da kyan shi kamar ainihin nono yake kamar madara yake fari fat ne gashi hadisi yazo akan haka a cikin ainihin sahih al-bukhari da muslim sannan sai kuma bayani game da ainihin wato kofuna da butoci da tambulan waɗanda suke a kewaye da wannan tafki maiki yake yawan su kamar yawan taurarin sama kowa zai dauka babu shaka bani a ba tafkin wannan siran da anguwarku ita ce shaka ba amma tafkin manzo Allah kowa zai sha in kaga baka sha ba kai wa kanka jafa'i a nan duniya ka kidan sunna ne shi yasa kai hankali duk wanda zai daka kai fada da sunna ka ce a sannan a ina wannan tafki yake ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin da Bukhari ya rawaito ya ce tsakanin gidana da minbarina yace dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna shi yasa yanzu sai kaga wannan wuri an sa koriyar darduma ana ce mishi ar-rawdatu sharifa daga wannan wurin da ka gani to manzo Allah yake dausayin aljanna ne aka kawo aka aje kuma zalika ala llahi bi aziz sannan yace wa minbari ala haudi minbari na kuma yana kan tafki na to wasu malamai sai suka ce wannan minbari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan haka wannan tafki na ma'aiki a nan duniya yana karkashin wannan minbari a gobe kiyama kuma za a kawo shi a aje shi a filin alkiyama yana can gefe guda an kawo minbarin ma'aiki an aje yana zaune a kai sallallahu alaihi wasallama wanda ya bi sunnar shi ya ketaro ya sha wanda ya bi bid'a kuma a kai da shi ya tafi wuta to sannan sai suwaye za su fara shan tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to al-imamu ahmad da tirmidhi da ibnu maja da hakim sun ruwaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace farkon waɗanda za su fara ainihin zuwa su sha ruwan tafki na su ne talakawa daga cikin muhajirai, talakawa waɗanda suka fara hijira ɗin nan, waɗanda saboda talauci kawunansu sun yi mutsu-mutsu ba ma sa samun damar wanke kansu ko taje kansu saboda talauci, waɗanda suke rigunansu ke da dauɗa, waɗanda in sun nemi kyawawan mata ba a auren musu, in sun je gidan manyan mutane in sun yi sallama ba a fitowa, ba a kwankwasa, ba a buɗe kofa ko sun kwankwasa, sa'annan su duk haƙƙin da ya kamace su sai su ɗauka su bayar in an ɗora haraji da duk wani abu za su biya, amma su kuma ba a yi musu abin da ya cancanta. To irin masu wannan siffar su ne farko Allah zai saka musu, su kuma su ne za su fara ainihin shan tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai kuma bayani akan cewa ka sani da cewa kowane annabi yana da tafki, haka al-Imam at-Tabarani da Ibn Hibban suka ruwaito hadisi sahihi, annabi ya ce kowane annabi yana da ainihin wato tafki. Haka al-Imam at-Tirmidhi da Bukhari su ma sun ruwaito da Ibn Abi Asim hadisi sahihi. Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi at-Tarikhul Kabir cewa kowane annabi yana da tafki, kuma kowane annabi yana gwagwarmayar ya ga cewa masu shan ruwan tafkin shi sun fi yawa, sai annabi ya ce ina fatar mashaya ruwan tafki na su fi na kowane annabi yawa. Haka kuma abin zai faru insha Allah ya Rasulullah. Sai bayani akan al-kausara da kuma tafki, me bambanci akan su? A takaicen takaitawa, al-kausar wani tafki ne amma shi a cikin aljanna, amma shi al-haud din tafki ne shi a wajen aljanna yake kafin ma a ƙetare sirati a filin tashin al-kiyama yake. Mun fahimta shi ne bambanci tsakanin tafki din na annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma al-kausara. Sannan suwaye za a hana shan ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Bukhari da Muslim da al-Imam Malik sun ruwaito hadisi sahihi, annabi ya ce ni ne zan ainihin fara rigaya ku tafkin nan in je in zauna. Ya ce sai an taho gadan-gadan, sai in ga ana kore wasu mutane daga al'ummata, sun taho wurina sun hango ni, sun zo za su taho wurina su sha ruwan tafki. Annabi ya ce sai in ga ana korarsu, sai in ce dan me kuke korarsu ku bar su su taho? Sai annabi, sai mala'iku su ce a'a, su suka canza addini suka kawo bid'o'i bayanka. Sai annabi ya ce fasuhkan fasuhkan fasuhkan, ai nesa da su, ai nesa da su, ba ni son ganin su, dan bid'a duniya da lahira kada Allah ya hada manzon Allah da mu da shi. Mun fahimci wannan? Sai a kore su. To kaji kashi na farko kenan na waɗanda ainihin za a haramtawa shan tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a yi cincirindo a ainihin bakin tafkin shi, yadda kasancewa raƙuman da suka kwana biyar ba su sha ruwa ba, haka mutane za su zo su kewaye tafkin shi sallallahu alaihi wa sallama. Al-Imam at-Tabarani da Ibn Hibban suka ruwaito wannan hadisi ne kyakkyawa. To sai kuma suwane ne za su sha tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? To su ne waɗanda suke bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama, suke ainihin bin maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su wajen aqida ta gari da kuma ibada da duk al'amuran addini. Shi yasa idan aqidar ka ba irin ta annabi bace, ba za ka sha wannan tafki ba. Kai al'aqida ka al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u, ba ka ba shan tafki har abadan abidina balle ka shiga aljanna, ya kamata ka san wannan. Wannan muna faɗi ga waɗanda an bayyana musu wannan tauhidi na maguzanci ne, amma suka ce su suna nan a kai ba su taɓa jin malamin su ya faɗi ba. To waɗannan in suka mutu wuta za su tafi, saboda sun mutu su ne wa Allah jafa'i. Duk wanda ya ce wa Allah al-wujudu, sai a ce mishi Allah ba al-wujudu ba ne, ƙarya kake yi. Allah al-wahidul qahharu ne, Allah al-awwalu ne al-akhiru, al-zahiru ne al-batinu, amma Allah ba al-wujudu ba ne. Amma in ya cije akan haka, to wannan kaulan wahidan ya zama kafiri a cikin aqidar musulunci, don ya nuna kenan Allah samamme ne. To Allah ba samamme bane. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira, Allah ya fi karfin ya zama al-wujud har abadan abidina, Allah ya fi karfin ya zama al-qadim, ya fi karfin ya zama al-baqi, Allah al-awwal ne al-akhir, adh-dhahir ne al-batin. Shi yasa ba kyau kace Allah al-wujud, mu halitta mu ne al-wujud, mu ne samamme. Amma ka ce al-wujudu samuwa wajibatun lillahi ta'ala, ƙarya kake yi, kai ma ka san ba gaskiya kake faɗi ba. Sai za da ka zo sai ka falle fallan ƙawa'idin, sai ka komo inda musulunci yake. Bismillahir Rahmanir Rahim, haza kitabu ƙawa'idis salati, kai ma ka san nan ne musulunci. Amma tunda yake maguzanci ne sai a ce ƙetare. Allah ya kiyaye. Mun fahimci wannan ko? To abu na farko kenan. Sannan mataki na biyu, waɗanda ba sa shirka su ne za su sha wannan ruwan tafki. Mun gane wannan. Sa'annan har wa yau sun yi imani da siffofin Allah, kamar yadda suka zo ba sa ta'awili, ba sa kamanta Allah da wani, ba sa ƙaryata siffofin Allah. Sa'annan kuma har wa yau suka zama waɗannan mutane ba sa ainihin gabatar da maganar wani ko wane ne akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama. kuma waɗannan mutane suka zama ba sa gabatar da hankalinsu a bisa shari'ar da ma'aiki ya zo da ita. To yanzu a hankalce ma kaza za ta yi, to ai hankalinka mahaukaci ne, da a ce hankalinka ne hankali ne da Allah bai aiko da littafi ba, amma da yake Allah ya san hankalinka in ba littafi mahaukaci ne sai ya aiko da littafi don mai danye saitin hankalinka. To don haka duk wanda ke gabatar da hankalin shi akan ainihin shari'a ya hallaka. To amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace babu hankali lafiyayye kuma da yake sabawa, ai babu shari'ar musulunci da take sabawa ainihin hankali lafiyayye. Akan haka ya littafi Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqli, cewa hankali kyakkyawa baya karo da Alkur'ani. Wannan littafi ana buga shi a gefen ainihin littafin Ibn Taymiyyah Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqd Kalam Shi'a wal Qadariyya, ana buga shi a gefe. To dan haka ka'ida wurin malamai shine al-aqlu as-sahih la yukhalifu an-naql as-sahih, an-naql as-sahih duk abin da yake hankali ne mai inganci baya sabawa shari'ar da ma'aiki yazo da ita. Amma har kaji kana cewa kai hankalinka bai dauki wannan ba, to hankalinka yana cikin hankalin mahaukata ne. To sannan daga cikin sifofin waɗanda za su ainihin shatafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mutanen da suka zama suna ainihin kai hukuncin su ga Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kadai, ba sa kai hukunci ga duk wani wanda ba Allah ba, ba manzon Allah ba, ko ba wanda yake hukunci da hukuncin su ba. Allah madaukakin sarki ya shayar da mu tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To shine al-Imam Abu al-Hasan yace wa nu'minu bi azabil qabr, mu ahlus sunna mun yadda azabul qabr gaskiya ce, wa bil audi mun yadda cewa tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne, wa annal mizana haqqun mun yadda cewa mizani magwajin ayyuka na alkhairi da sharri gaskiya ne akwai shi. Sai mako na sama zamu sharhi akan mizani insha Allah, don Abu al-Hasan al-Ash'ari bai ce komai akan shi ba bayan wannan kalima. Was-siratu haqqun, sirati ma gaskiya ne mun yadda da shi, shi ma mako na sama zamu bayani akan shi domin Abu al-Hasan al-Ash'ari bayan wannan kalmar bai sharhi akan shi ba. Wal-ba'su ba'da al-mauti haqqun, tashin mutane da dukkan sauran halittu bayan sun mutu gaskiya ne mun yadda da wannan. Wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al-ibada fi al-mawqifi, min yadda cewa Allah zai tsaida bayan shi gaba daya a filin tashin al-kiyama, wa yuhasibu al-mu'minina hiya wa mu'minai hisabi, dan su shiga al-janna. Alhamdulillah rabbil alamin. Anan ga mu kwana insha Allah ta'ala sai mako mai zuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha